من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يو أشرين دا بير دوتن رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريه دا 30 دا ايا ودا تيدي دا دا wato ranar 4 ga watan 9 na shekara ta 2010 ta miladiya. Za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani a wannan masallaci. Kafin mu fara wannan darasi, ina so na sanar da ƴan uwa ne mana bishara. Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen wato tsarewa da ake ma ɗan uwanmu Dr. Ahmad Duni. Dazun nan bai fi awa biyu da suka wuce ba aka sake shi, kuma yanzu yana gida tare da iyalinsa. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan ibtila'i da Allah ya masa ya zamanto ɗaukaka a gare shi. Sunnar Allah ce tun daga annabi Yusuf, wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare ya sanya aka yi musu irin wannan wato ɗauri, suka zamanto a cikin kurkuku, sai kaga Allah ya kawo musu ɗaukaka daga gare shi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ɗaukaka wannan bawan Allah, ya yafe masa zunubansa, ya zamanto kafara ne a gare shi, kuma haƙurin da ya yi da haƙurin da iyalansa suka yi, Allah ya sanya shi ya zamanto lada da taskiya a gare su a wajen Allah. Wannan haƙiƙa albishir ne ce kafin fara karatu. Zan sanar da ƴan uwa, yanzu bai fi awa biyu ba a Makka, aka fi goda daga Makka ake gaya min, wanda da shi ne ma zai je ya sa hannu kan ya taho da shi gida, saboda lalurar shi kuma matarsa ba ta da lafiya. Muna roƙon Allah ya ba ta lafiya, shi ne ya bugo yake gaya mun. Saboda haka wani daga cikin ƴan uwa ya je ya sa hannu ya fito da shi. Yanzu dai Dr. Ahmad yana gidansa tare da iyalansa a Makka. To, wannan ya ce da fatan malam, da fatan ka sha ruwa lafiya. To, ban sha ruwa ba tukuna. Ya ce farko dai ni ga shawara ta game da faɗace-faɗacen nan. Malam, kamata yi ku malamai da masu kuɗi musulmai ku haɗu ku yi mitin domin ganin an samar da makamai masu kyau, saboda mu matasa ba mu da kuɗin da za mu iya saya saboda ko ta kwana. Na gode, Allah ya ba da lafiya ya ba mu lafiya. Kuma inda gyara a faɗi gyaran. Akwai gyara, akwai gyare-gyare. Gyaran shi ne musulmi waɗanda suke cikin wato ma'aikatan tsaro lallai su tsaya tsayin daka kan su ga an yi adalci. Ba a cuci musulmi masu son zaman lafiya ba. Musulmi ba sa neman tashin hankali, ba sa neman rigima. Abin da ya sa ake cutan musulmi yayin da waɗansu arnawan da ba sa son a yi zaman lafiya suke neman kawo tashin hankali, shine jami'an tsaro suna sanya, wato waɗanda ba jami'an tsaro ba sai su sanya kayan jami'an tsaro su rinka kashe musulmi. Wanda babban abinda babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya General Abdulrahman Dambazo, Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara tsare shi, abinda yake nan don ya hana a rinka yi ma wannan ayin rinka yi ma musulmi kisan gilla. Kuma akan haka kiristocin ƙasar nan suka haɗu gabaki ɗaya suna nema su feɗe shi ba babbaka. Suna nema su ce dole a cire shi daga wannan matsayin da shi da General Salamaina. Abinda suka yi kenan kan cewa kawai jami'in tsaro ya aikinsa na jami'in tsaro, kuma duk wanda ya shiga burtu a fitar da shi. Da idan arna ne sai su kyale a shiga burtu, a shiga kayan sojoji, su suke raba musu ma kayan sojojin domin su zo su rinka kashe musulmi. Saboda haka mu ba za mu ce yanzu musulmi kowa ya ɗauki makami ba. Ba za mu ce musulmi kowa ya ɗauki makami ba, domin lokacin bai yi ba. Ba mu da tsari, ba mu da shiri, ba mu da tarbiyya, ba mu da jagorancin da zai sa ya zama tokan cewa mun yi haka. Ai, kaga su Shehu Usmanu ma da suka zo suka soma da'awa ba lokacin ne suka ce a dauki makami ba makamai ba saboda haka sai lokacin ya dace da maslaha ga abinda dalilan shari'a suka nuna da kuma fibra gogayya ta sanin zamanin da muke ciki saboda haka a ce yanzu kawai a ce a je a siyo makamai a je a siyo makamai ne zaka yi da makami kowa in yace yana da makami a hannunsa kaga babu zaman lafiya musamman in ya zama to ana zama irin wanda muke zaune zama karaji saboda haka yanzu babban abin da yake gaban mu shine jami'an tsaro daya su irin abin da su general Dambazo suke kuma ba wai sun ce sun zo sun karkace zuwa ga musulmi bane a'a waɗanda suka bi wanda suka keta doka wanda ta haka yasa ba a yi zaman lafiya ba a hana su keta dokar sai dama abin da yake sa ake cutar musulmi saboda wanda suka keta dokar an daure musu gindi kan su cuci musulmi idan da za a yi wannan jami'an tsaro za su tsaya su kishin addini dan ba wani abu ne kuma ya sanya su suka yi haka ba su general Dambazo saboda kishin addini amma yayin da zai zama to kan cewa rubabbun waɗanda suka suke da sunan musulmi su ne a irin waɗannan mukaman wanda yayin da ake kashe musulmi ma suna can gidan giya ba san abin da yake faruwa ba ba ruwansu in ma ka je ka ga musu ce da Allah ku kale su su ne masu kawo masu da zaune tsaye ba ruwansu da cewa waɗannan mutane ne masu zaman lafiya ake zubar da jininsu wannan bai dane su ba saboda zuciyar ta mutu sun sha giya sun ci alade ya zama to kanta ba su da kishin addini ba su da kishin ma aikin nasu ba su da kishin mutuntaka to idan musulmi suka zama to a cikin wato a cikin ma'aikatan tsaro irin waɗannan ne to wannan shine wallahi shine babban musiba ga musulmi amma yanda za a samu musulmi masu kishi kamar yanzu yanda ake samu ana samu yanzu ɗan sanda ana ɗauka an soma limamai ɗan sanda kamar yanda ake limaman soja wanda shigarsu ya sa sun kawo gyara ba kaɗan ba a cikin jami'an tsaro na 'yan sanda sun so ba samun ruhin addini sun so ba samun menene fahimtar addini to in aka sami irin wannan a cikin jami'an tsaro to hakika wannan shine zai sa a samu shine babban shirin da tanadin da muke bukata saboda haka tashi za a yi ya zama to mu karfafa wa'azi a cikin jami'an tsaro mu karfafa faɗakar da su kishin addini zama to masu kishin addini masu kuma kishin addini su shiga cikin aikin tsaro da niyyar taimaki addini ba da niyyar su nemi sana'a ba a'a da niyyar su nemi addini wannan kiran tun lokacin Malam Abubakar Guni Allah ya ji kansa yake wannan kiran kuma irin waɗanda suka shiga din da wannan niyyar su ne fa suke dan tsare mana sauran abin da ya saura na mutuncinmu da lafiyarmu da dukiyoyinmu da ba su shiga ba da Allah ne kadai ya san abin da zai faru gare mu a cikin wannan kafata mu saboda haka wannan shine tanadin da zamu dan haka akwai gyara a cikin shawara wannan shine gyaran sauran gyare-gyaren kuma sai in Allah ya sa na ganka ne maka su wannan yace bayan tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa sannan da kyawawan ayyuka za a iya yin tawassuli da annabawa da salihan bayi za a yi tawassuli da addu'arsu in suna da rai amma ba a tawassuli da zatinsu ko da alfarmarsu bayan sun mutu wannan shine abinda dalilai suka tabbata a cikin alkitabu da sunna akan wannan babu lokaci da za a yi bayani ɗai-ɗai-ɗai akan waɗannan dalilai amma waɗanda suke son su samu wannan cikakken bayani akwai cassette na alƙa'idar jalila wanda ɗan uwanmu da Tsani Umar ya yi sai su je su samu bayani wanda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya yi bayanin ƙa'idar da addini ya kawo ta yanda ake tawassuli ana tawassuli da addu'ar annabawa da addu'ar salihai amma ba a tawassuli da zatinsu ba a cewa Allah kai min kaza dan alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da alfarma babu ko wanda yake shakka akan wannan ba cewa ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da alfarma ba amma ba a roƙon Allah da alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya mana ba bai yi ba hadisin da ake ruwaya cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim ku yi tawassuli da alfarmata domin alfarmata a wajen Allah mai girma ce wannan hadisin bai inganta ba a cikin isnadin nasa akwai al-matruk matrukun a cikin silsilar sanadin al-matruk shine wanda bai halatta ai hujja da hadisin sa ba baya karfafa ba a karfafa shi hadisin sa ba zai karfafa wani hadisin ba zai karfafe shi ba saboda haka hadisi ne wanda yake mai tsananin rauni da bai halatta ai hujja da shi a cikin wani abu na addini ba ballantana ma abin da ya danganci yake da alaka da babin itikadi sannan a dangane da azumin sittah shawwal waɗansu suna cewa idan ana bin mutum azumi sai ya rama sannan zai yi sittah shawwal kuma na ji malamai suna cewa nana Aisha tana jinkirta ramuwar azuminta sai a watan sha'aban shin ya halatta mutum ya yi sittah shawwal bacin kuma ana bin sa ramuwa. To Allah ina son a yi min gamsasshen bayani, Allah ya ƙara lafiya da ƙoƙarin karantarwa, amin. Ya halatta kuma wannan hujjar da ta ambata ita ce hujjar malamai da suka halatta wannan, cewa ba zai yi a ba, wato ba a zaton cewa Aisha radiyallahu anha za ta bar yin azumin sunna gabaki daya duk shekarar ba ta yi haske tukuna Shawwal, haske Sha'ban yayi in ta rama azumin da ake binta. Sai zai ta ce ba ta rama azumin da ake binta sai Sha'ban. To maqul a ce dukkan abin da yazo na yin azumin nafila Aisha ba ta yi saboda akwai ramuwa a kanta. To shi yasa sai malamai suka ce wannan ya nuna kan cewar ya halatta a jinkirta azumin farilla, a yi shi a jinkirta ramuwar azumin farilla sai daga baya, wanda kuma wannan ba zai hana a yi azumin sunna ba. Wanda daga cikin azumin sunna din nan akwai azumin sittu Shawwal. Wannan shine umdar waɗannan malamai, kuma maganar su ita ce mafi rinjaye. Waɗansu malamai sun ce a'a sai ta yi ramuwa tukuna sannan ta yi sittu Shawwal. To fita daga cikin sabanin malamai shine sai wannan din ta yi ramuwa sannan ta yi sittu Shawwal. Amma akwai mashakka a gare ta, babu laifi ta jinkirta ramuwarta, tana da kyakkyawan wato kwaikwayo a aikin nana Aisha ummul mu'minin. In Aisha ta yi kuma gashi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya batta ta yi, bai mata inkari ba, ya nuna kan cewa wannan sunna ce taqririya, wato an yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar bai yi inkari ba. Sannan yace dan Allah ina son ayi wa masu mummunar ta'adar nan ta janye tawayensu daga ƴan uwansu lokacin tsayuwar sallah, nasiha da su daina dan kawar da sharrin shedan a zukatansu. Akwai waɗansu idan aka zo aka haɗa ƙafafu sai su janye ƙafarsu. To ko da yake kuma waɗansu masu haɗa ƙafafun sai kaga sun yi yadda za su taka mutum. To idan aka taka ka, ai ba a ce in za a yi wannan sunnar ko ba a ce kuma a yi idaya ba. In aka taka mutum ai idaya ne wannan. Ba a halatta maka ta yi idaya ba ko ka take rigar mutum. Kuma ballan abinda ake nufi wajen wato a miƙar da sahu, ya zamanto a miƙe kuma ya zamanto babu kafa. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sawu sufufakum la tad'u furujatin lish-shaytan, ku miƙar da sahunku kada ku bar kafatu kafafe jam'in kafa haka ne, kada ku bar kafofi ga shaidan, wato kada ku bar sarari tsakaninka da dan uwanka, wanda in ka bar wannan sararin shaidan ne zai shiga. To kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo daidaita sahu, shafa kafadun su yake yi kamar yanda yazo a cikin sunna a cikin muwatta, yana zuwa a cikin sunan Abi Dawud, yana zuwa yana shafa kafadun su dan ya tabbatar kafadar wani bata fito ba. A cikin shafa kafada abubuwa guda biyu ne za su tabbata. Na farko cewa kafadar wani bata yi waje ba ta wani ta yi ciki, sannan kuma ba a samu kafa ba. In an samu kafa wajen shafa, in aka zo shafa kafadu sai ya zama tukanta kana cikin shafawa sai hannunka ya fada, sannan ka sake dagowa ya zuwa ga kafadar ta yadda da cikinka, wanda ya nuna abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kenan. Da haka yake tabbatar da daidaituwar sahu. Saboda haka daidaituwar sahu ba wai sai lallai idan sawu ya haɗu da idan sawu ba. Ya zo a cikin hadisin Nu'man ibn al-Bashir cewar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna haɗe al-Ka'ab bil-Ka'ab. Al-Ka'ab shine dunduniya ko kuma idan da yake idan sawu. To idan sawu yace suna haɗe al-Ka'ab bil-Ka'ab, idan sawu ya haɗe tare da idan sawu. Wannan waɗansu shine za ka ga waɗansu sai ka ga sun karkatar da kafarsu har ya zama cewa ba ta kallon ƙibla. Waɗansu kuma sai suka ɗauki ma'anar shine dunduniya ta haɗe da dunduniya, wanda domin yin wannan shine sai a karkatar da kafar domin dunduniyan su haɗu. Wanda in aka yi haka kuma za ka tozarta wata sunna na cewa wa yastaqbilu bi atrafi asabi'ihi al-qibla, yana fuskantar ƙibla da gefen wato ɗan yatsunsa. Ɗan yatsun kamata ya su ma su kalli ƙibla. To in kuka karkatar ba sa kallon ƙibla, ka saba tabbatacciyar sunna a ƙoƙarin yin abinda wato aka fahimta daga hikayar yanda sahabi ya ruwaito. Akwai magana mai tsawo wanda Sheikh Bakr Abu Zaid ya yi a cikin risalar sa La Jadida fi Ahkamis Salah, wanda ɗaliban ilimi za su iya komawa su duba. amma umda a cikin wannan nafi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam shine a kiyaye wa'annan abubuwan guda biyu sau ya zamanto a miƙe kuma kada a bar kafa tsakanin mutane amma yanda zai zamanto kan cewa kafafu sun hade idan ya zamanto kan cewa akwai mashakka a cikin wannan kokarkata daga cikin kibla wannan ba shine maksudin da ake nema ba a cikin daidaita sahu sai dai wanda ya zamanto kan cewa hadewar kafafu din shine zai fi daidaita zai fi sanya sau ya zamanto ya daidaita domin zaka iya gani kan cewa dan yatsanka bai wuce dan yatsan dan uwanka ba koda ya zamanto cewar kuma wani lokaci idan ya zamanto kan cewa ka dura da dan yatsanka na gaba idan mutumin wato mai babban jiki ne in kace zaka hada dan yatsanka daidai inda saitin dan yatsanka ya tsaya daidai inda saitin dan yatsanka ya tsaya to sai ya zamanto kai ka dan yi gaba shi kuma yayi baya domin bai babban jiki ne kafarsa tana da tsawo wataƙila tayi biyun taka saura kayan da kake zaka matsa domin kafarka ta zo ta yi saiti da daidai inda kafarka take kun kai kamar yadda ake layi nan da ake tsayawa akan layi idan kuka ce za ku yi wannan sai zama to ka fita sai zama to ka yi gaba domin shi ya fi ka girman jiki shi kuma yayi baya to wannan ku duk ba shine maksudi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake shafa kafatu domin shine zai tabbatar da daidaituwar san ya zama to kan cewa kafadarka ba ta yi gaba ko ta yi ciki da kafadar dan uwanka ba dan haka yanzu masu waɗanda suke tsayawa a sahu din nan da za ka ga an matse sahu sai ka ga yawanci in suna so ya zamanto kan cewa sahun nasu ya miƙe sai ga sai din sun karkata sai sun gicciya haka yadda kafadar su ta hagu za ta yi ciki sai ga kafadar dama ta dan wanda yake daman su ta zo ta rufa ta su kafadar saboda ka ga ya zamanto kan cewa sahun nasu bai miƙe yanda ya cancanta ya miƙe ba wanda ya dan yi wannan ya dan yi gaba wannan ya dan yi baya wannan bai dace da daidaita sahu ba bai dace da daidaita sahu ba musamman ganin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daidaita sahun sahabbai daidaita sahun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shafa kafada yake saboda haka ina sai a kula da wannan mu gane wannan maksudin guda biyu na batun daidaita sahu bisa al'ada ka tsaya duk tsayawa na al'ada kamar wanda 'yan sanda suke cewa atiz wato ka saki ba ka matse kafafunka ba kuma ka buɗa sosai ba musamman in kace za ka buɗa sosai sai ya zamanto kan cewar ka babbake maɗan uwanka yanda zai zamanto kan cewa idan ya tsaya ba zai yi kafaɗarsa ta haɗe tare da taka ba saboda haka kaga wannan ya saba wato tsayuwa ta daidaituwa a cikin sallah babu taklifi babu wato kallafa wa mutum mashakka wanda yake tafice yadda ake bukata a cikin sallah idan janjanyewar in janye kafa zai kai ya zuwa ga sahu ya karkace ko a samu kafa a cikin sahu bai halatta ba wato yin wasa da sahu rashin cika sahu yana daga cikin laifi ne ba wai cika sahu kamala bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa sahu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min ya ce min tamamis sala ya kuma ce min iqamatis sala yana daga cikin tsayi da sallah kuma tsayi da sallah wajibi ne an yi daga cikin shurutan iqamatis sala an yi ta a cikin jami'a a daidaita sahu saboda haka ba abu ne wanda yake yana daga cikin mustahabbai ba bane yana daga cikin wajibai don haka ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa ya tabbatar ya daidaita sahu bayan sa khulafa'ur rashidin sun kasance suna ayyana wanda yake tun lokacin sayyidina umar zai kasance ana sanya wanda zai tabbatar duk an miƙar da sahu sannan ya zo ya gaya ma amirul mu'minin cewa istawati sufu in aka gaya masa sannan sai ya kabbara in aka yi kama tsayawa suke yi to ya kamata wannan wani sabon aiki ne da 'yan hizba za su rinka yi a cikin masallaci kwarai da gaske indai muna son mu yi riko da sunna ya tabbata a ku karanta a cikin muwatta ya tabbata daga fi'ilin sayyidina umar ibn al-khattab da usman ibn affan cewa duk a zamanin su suna da wanda aka wakilta shi aikinsa kenan ya tabbatar cewa an daidaita sahu tunda shi liman zai iya ganin sahun gaba ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kafin a tsaya da sahu tafiya yake daga sahu din zuwa sahu ya tabbatar an daidaita sannan ya tayar da sallah to tunda wannan aiki ne wanda yake yaqbalun niyaba za a iya samun na'ibi wanda zai yi wannan wanda za a wakilta to shi yasa kaga khulafa'ur rashidin suka samu wakili wanda yake kula da irin wannan idan ya tabbatar an tsaya da sahu sannan sai ya zo ya faɗa to sai dai banda unt wajen daidaita sahu banda unt banda tsanani banda rigima wanda ɗaya daga cikin nasiha da nake wa ƴan uwan muke ne ƴan hizba a rinƙa yi da tausasawa da mulatsafa an ce ma fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan fir'auna fa aka ce masa wannan sa ka duk wanda yake ba masallaci ba fir'auna ba wanda yake fir'auna to in an ce ma fir'auna fa qula lahu qawlan layyinan ina kuma ga wanda yake ya zo masallaci sawa'un wajen parking ne ko wajen tsaye da mota ba inda aka ce ba ai masa da dariya da murmushi da alwajhu tsal sai ji dadi shi ma ya san kancewa wannan abu ne wanda ake ne taimakon juna inda dai ƴan uwanmu na hizba taimakon juna taimako suke ba albashi ake ba su akan wannan ba ta tsau shine ma'anar hizba din ta tsau yi mutum yayi ne dan ya samu lada a wajen Allah jalla wa ala to sai a cika ladan ta hanyar wato ayi shi da makarimul akhlaq na kai idan aka fara daidaita sahu kada ya zama to ana daidaita sahu kuma kaje an zo ana abin nan murya na tashi a cikin masallaci kafin a tada sallah ya zama to limamu ko ya tsaya da sallah yaje yana raba rigima to da Allah ku tsaya amsa tambayar ta karshe goben Allah da za a yi tambayoyi da yawa sai mu samu karatu tambaya ta biyu malam menene hukuncin wanda ya sa wani abinci a bakin sa kafin ko bayan alwala sai ya wanke amma da ya tsaya sallah sai yake jin ɗanɗanon abin a bakin sa ko kuma abincin yake kasancewa mai wahalar wankuwa ne kuma ga lokacin sallah yayi sai ya wanke domin cin abinci a cikin sallah yana bata sallah cin abinci a cikin sallah yana bata sallah idan kuma akwai sauran ɗanɗanon abincin dole ne sai ka zaka ji kana abin nan tilqaiyan zaka rinka ɗanɗanewa ka rinka ɗanɗanar wannan kana haɗiye yawo idan ya zamanto cewa wato abubuwa ne da suka bari ko dusar abincin ko dusar buɗa ba ko dusar atuwaki ya zamanto kan cewa kana da kuma dabino hatta wannan zakin dabino din zaka tande shi ka ci ya halatta ba don haka ya kamata mutum ya kukkura bakinsa shi yasa malamai suka yi magana kukkura baki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya sha an kawo masa madara ya sha sai ya tashi ya sallah kafin ya sha ya kukkura baki sai aka ce masa aka tambaye shi yace inna fihi ladasaman akwai wato maiƙo tare da shi wato maiƙon zai sa ya rinka jin abin nan alamar sauran madara a cikin bakinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kukkura baki to wannan asali ne a wannan babin asali ne idan an yi haka ga madara duk wani abu wanda yake na abinci shi ma haka za a yi masa saboda mutum kada ya bata sallarsa me yasa cin abinci ko shan ruwa yake bata sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla akwai abin da yake shagaltar da mutum da komai a cikin sallah in ba yin aikin sallah din ba shi da sha kuma ba daga cikin aikin sallah yake ba dan haka idan ka yi su sai sallar ka ya zama to kan cewa ta baci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنفيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مقمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
تو الله تعالى يتي حرمت عليكم الميتة وتو كما يند الله تعالى يتي أفركم سورة إلا ما يتلى عليكم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أن هل التامك دبوب النئمة نجدا illa abinda za a kar illa wanda aka kar illa wanda wato za a karanta muku to ga karatun nan yazo shine Allah ya wannan shine mayutla alaykum din wanda aka yi togaciya wato abin da yake haram shine bayanin sa zai zo a cikin wannan akwai ishara ga cewar haram kididdigagge ne halal din yafi yawa halal ba shi da iyaka amma haram yana da iyaka to shine yanzu a ambata su shi yasa kaga babu aya wadda za ta bayyana menene halal sai dai kawai aka ce an halalta muku dukkan dadadan abubuwa kullum uhillat lakum bahimatul an'am uhillat lakum at-tay'a yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyiba amma abin da yake na haram to sune wanda za a iya kididdiga su to sune bayanin su yanzu Allah ya ce hurrimat alaykum al-mayta an haramta muku mushi me abinda ake nufi da haramci a nan wajen haramcin da me yara taya da ci cin mushi shi aka haramta sai kuma abinda sunna ta zo ta haramta na dukkan amfani da mushi dukkan wani amfani da zaka yi ya zamanto cewar ya koma ya zuwa ga ci ga wannan mushin shi ma aka haramta shi sai amfanin da ya zamanto shari'a ta tabbatar da shi amma al'asul duk wani amfani da mushi haramun ne dan haka an haramta ci mushi an haramta cin naman da kitsan an haramta amfani da kitsan mushi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine mai yahudawa Allah ya haramta musu mushi sai suka yi tafiya zuwa ga wato a kitsan sai suka narka shi suka mayar da shi mai ko wanda suke shafe itacen da suke yin kwale-kwale da shi saboda haka da aka haramta musu ci sai suka ci timunin wato suka ci kudin da ake sayar da wannan kitsan kaga dai sun ci kudin sun ci mushin ta wata hanya ta daban ba sai sun ci ta bakin su ba amma sai suka ci kudin da aka samu daga mushin saboda haka yanzu idan da mutum zai zaman to kan cewa aikin sa shine ya san mutum ni ba sa cin mushe saboda haka ya rinka yawo kan titi yanda ya ga an kashe an bige saniya an bige akuya sai ya dauka ya je ya kai masu sai da mushe ya je ya sayar ya zo wannan ita ce sana'ar sa to wannan kudin da yake ci haramun ne kaga dai bai ci ba ta hanyar cin wannan naman amma ya ci ta hanyar cin kudin abinda aka halatta na mushe shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ai amfani da fatar mushe idan aka je nita kamar yanda ya faru a hadisin maimuna sun zo suna ando wata akuya ta su ta mutu mushe aka zo za a jefar da ita shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a halla da baktum ihabaha fantafa'tum biha halla da baktum ihabaha fantafa'tum bihi me yasa ba ku je me shin ba kwa je me fatar ba ku amfani da fatar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin amfani ya halatta yin amfani da fatar wanda yake mushi to Allah ya hana cin mushi abinda ake nufi da mushi shine abin da ya mutu da kansa ba da yanka ba abin da ya mutu da kansa ma ta hatta anfihi saboda rashin lafiya ko saboda wani hatsari da ya zamanto kan cewar bayan ka shi dai aka yi ya mutu ba mecece hikimar haramta cin mushi yawanci idan mutum idan dabba ta mutu da kanta saboda rashin lafiya ta yiwu wani cuta ne wata cuta ce ta kashe ta wannan cutar ta yiwu ya zamanto za ta iya harban mutumin da ya ci naman wato mai iya harbi ce ta yiwu kuma ta zamanto ba mai iya harbi ba ce to amma ya za a san cewa mai harbi ce mai iya na so ce mai iya harbi ce mai iya samun wanda ya ci naman ne ko ba mai iya samun ba kaga sai an dauke ta an je laboratory an je an yanka naman an yi bincike an ga me ya kashe ta an yi autopsy to yanzu idan aka ce za a yi wannan binciken a suwaye suke da ikon su ce za su yi wannan binciken akwai wa'inda ma za a je a samu mushin ba a da ma asibitin da zai wannan binciken saboda haka saboda ba za ka iya tantancewa wace cuta ce za ta iya cutar da kai ba wadda ta kashe wannan dabbar wace cuta ce ba ta iya cutar da kai ba sai Allah ya toshe kofar ga baki daya a cikin abin da yake halal akwai wadata ba sai ka je ka samu mushe ba sannan abu na biyu idan aka ce za a iya cin idan dabba ta mutu idan ta yi kwanaki bayan mutuwarta naman ta yana ɓaci wanda idan mutum ya ci wannan nama kuma a kaddara ma ba ta da cutar da za ta iya cutarwa, amma idan akwai waɗansu kwanaki da idan dabbar ta yi, idan aka ci naman zai iya cutar mutum ko ba haka ba? To an san iya kwanakin da dabba za ta yi bayan mutuwar ta da za a iya cewa bayan waɗannan kwanaki ko bayan waɗannan awoyi shine wanda yake naman ta ba zai gurɓace ba, za a iya ci ba? Za a iya sanin wannan ba? To duk saboda wannan, saboda irin waɗannan abubuwa, wato akwai mafsada tabbatacce a cikin cin mushi. Wannan mafsada wani lokaci za a iya sanin lokacin afkuwarta, wani lokaci ba za a iya sanin lokacin afkuwarta ba. To saboda rashin samun babu, saboda samun rashin samun wato abinda zai tabbatar da lokacin da mafsadar take faruwa, shi yasa sai Allah ya toshe kofar gabaki daya, saboda ya kare mu daga barnar da za ta iya samu, da za ta iya samuwa ga lafiyar mu. Sannan kuma cin mushe, a cikin cin mushe akwai abinda yake tasiri a cikin dabi'a, akwai abinda yake tasiri a cikin dabi'ar masu cin mushe na kekasar zuci da kuma sauran abubuwa na hikimomi wanda yake mu ba mu sani ba. Mun san illoli na zahiri, amma kuma akwai illoli na batini wanda ba mu sani ba, saboda ka'idar da Allah ya kawo, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, Allah ya sani ku ba ku sani ba. Saboda haka dai akwai hikimomi, duk abin da Allah ya hana ya shar'anta akwai hikima a cikinsa, saboda shi hakim ne, shi gwani ne, saboda haka ba zai yi wani abu wanda yake babu hikima ba. Waddam hurrimat alaykumul maytatu waddamu, da kuma jini, Allah ya ce ya har an haramta muku jini, shi ma ma'ana a cikin jini a nan wajen shansa ko cinsa. Jini abinda ake nufi da jini shine a afwan, kafin mu je cikin jini, almaita din nan akwai wanda shari'a ta ce gaciya shine dabbar da take a cikin teku, in ta mutu mushin abin dabbar da ke rayuwa a cikin teku ba haramun bace, shine kamar kifi, saboda hadisin da yake cikin muwatta annabi sallallahu alaihi wasallam sun sahabbai sun tambaye shi cewa muna shiga cikin teku muna dauke da ruwa wanda yake dan kankani, idan muka yi alwala sai kishirwa ta kashe mu, sai kishirwa ta dame mu, ma iya yin alwala da ruwan teku? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, shi ruwa shine wanda yake ruwansa mai tsarki ne, mai tsarkakewa, kuma mushin abin da ya mutu a cikin sa halal ne. Saboda haka kaga ba dukkan almaita ne aka haramta ba, shi yasa sahabbai lokacin da suke cikin yunwa, kamar yadda ya zo a hadisin Jabir, da suka zo suka ga al'ambar babban kifin nan whale, an san whale ai ko wannan katin kifin, ban san me ake kiransa da Hausa ba, watakila mu dan ba mu taba Bahaushe bai taba ganin sa ba, shi yasa bai sa masa suna ba, dan a teku, sai a teku yake, baya cikin teku, ba a cikin kogi ake samun sa ba ko korama, babban kifi ne. Sahabbai suka gan shi a gefen Jidda, a gefen teku, a gefen teku na Jidda, tekun Bahar Maliya, yunwa ta ishe su, suna gani sai suka ce ya za ku mu ci, suka ce ai mushe ne. Abu Ubaida ya ce wannan ba mushe ba ne, tunda naman, tunda na teku ne, Allah ya ce uhilla lakum saydul bahar, saboda haka suka ci. Amma duk da haka hankalinsu bai kwanta ba, suka ce sai sun je sun gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi guzurin naman, bayan sun ci sai suka ɗauko wato ƙashinsa a abin nan a ƙayarsa, ƙayar kifin da aka haɗa guda biyu, aka samu raƙumin da ya fi kowanne tsawo a cikinsu, mutum ya hau kansa ya zo ya wuce tsakaninsa, ƙayar kifin wanda za ka san cewa whale ɗin ne kenan, shine irin wannan abin nan wanda za ka ganta wato kamar jirgin ruwa. Suka ci suka yi guzuri, da suka je suka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce kun rage wani daga cikin naman ku ciyar da mu? Aka ba shi ya ci. Shi yasa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda wato teku ya zamanto ya janye ya bar shi a gefen teku har ya mutu, to wannan ku ci halal ne. Dan haka zalika an halatta daga cikin mushen fara, kamar yadda aka rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallam, sun yi yaki har guda bakwai suna cin abinda suna cin fara, mushen fara, idan fara suka mutu za ka iya ci. abinda yake irin gina din nan ita ma duk hukuncin fara take dauka an san gina yi ko irin wannan kwarin da yake yawo lokacin da aka yi ruwa waddamu to an haramta muku cin jini jini yana daga cikin al'adar su a jahiliya kan cewa suna cin jini suna mayar da wato sai su samu jini sai su yanka jijiyar dabba sai a dauki kwano sai jinin ya kwarara ya kwarara abinda ake nufi da jinin anan wajen aldamul masfur kamar yadda bayanin sai zo a cikin suratul an'am jinin da yake bin wuka wanda yake gudana daga cikin jijiya ba jini da ke cikin nama ba ba jini da ke cikin hanji ba jinin da ke gudana daga jijiya wanda idan an yanka dabba yake bin wuka kuma in aka sari in aka yi shibin jiri wato aka samu jijiya aka tsaga ta aka cike ta ruwan zai rinka jinin zai rinka biyowa dan su ma dama haka sukan yi larabawa lokacin jahiliya sai su je samu kafar dabba ko cinyarta a daidai inda jijiya take sai a samu aska mai kaifi sai a caki wajen sai a sa koko sai jini ya tattara anan idan jinin ya tattara sai a samu dabbar da aka riga aka yanka to hanjinta hanjin wato abin nan batun bi ba eh hanjin kenan ko shine me shine wanda yara suke ce ma me suke ce masa me yara suke ce ma hanji wanda ake daddaure shi to wanda da ake daddaure shi hanji shine dai hanji to sai su zuba jinin a cikin hanjin wato sai su bude saman sa su daure kasa sai a zuba jinin a ciki sai ya kumbura musamman in kamar na raƙumi ne ko na saniya sai ya kumbura in ya kumbura to shikenan sai a je a gasa wannan ko a soya shi sai a ci wani lokaci shi kansa jinin za a bari ya daskare sannan sai a je a tafasa shi a sa shi a cikin ruwa a sa shi a cikin wuta a gasa shi sannan a zauna a ci Abu Umama sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba tura shi wajen waɗansu mutane ya kira su zuwa ga addinin musulunci sai je samu sun yi haka da jini aka kirawo shi bayan an gama gasawa aka kira shi ya zo ya ci sai yake kai can ku ai na zo muku daga wajen wanda yake haramta wannan ne sai ya karanta musu wannan ayar hurrimat alaikumul maytatu waddam dan ya je kira su zuwa ga addinin musulunci sai kace a mu ba mu san wannan addinin naka ba kijirwa ta ishe shi sai ce to ku ba mu ruwan sha suka ce ba za mu baka ba sai dai kijirwa ta kashe ta yaje sai ya kwanta kishirwa ta ishe shi ta san kishirwar sahara ba irin kishirwan nan bace kishirwa ta ishe shi ya fuskanci Allah yace Allah ka gani na zo ne domin in isar da sakon annabinka kuma ga waɗannan mutanen sun hana ni haƙƙina Allah ka ciyar da ni ka shayar da ni yana cikin bacci sai mafarki an zo masa da wani koko ba a taba ganin irinsa ba a duniya a cikin sa akwai wata madara aka bashi ya sha ya sha sai ya tashi daga bacci yana tashi daga bacci sai wani dattijo ya zo ya ganshi yace abinda kuka bai dace ba al'adar larabawa bace ya zo muku ruwan sha ma ku hana shi sai suka yi nadama sai suka dauko ruwa za su bashi sai ce a bana bukatar ruwan ku ni da nayi bacci Allah ya ce da ni ya shayar da ni sai ya bude cikin sa yace ku duba ku ga ciki na sai ga cikin sa ya cika ka san ba abinda yake cika cikin mutum irin shan ruwa irin shan abinda yake sa cikin mutum ka ga kana gani za ka ga cikin ya kumbura yace to ku ga ciki na suka gani suka ce sai ina ka samu yace ubangiji na ne ya ciyar da ni ya shayar da ni wannan sai ya zamanto dalilin musulunta duk suka musulunta kabilar gabaki daya to a shahid yace musu sun kira shi kan ya zo ya sha jini yace shi ba zai sha ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da haramcin wannan ne walahmul khinzir an halatta muku naman alkhanzir alkhinzir shine wannan dabbar da aka sani shine alade wanda yake na zaman gida na gida kenan na dajin sa kuma mugun dawa to alkhinzir haramun ne Allah ta'ala ya ce lahamul khinzir an haramta muku naman alkhinzir naman shi aka haramta amma wajen waɗansu malamai sun ɗauka dukkan wani abu na jinsin alkhinzir hatta gashinsa haramun ne tunda haramun ne ya zama tona jisa ba za a iya amfani da shi ba to amma waɗansu malamai suka ce a tunda an yi nassi a cikin alkur'ani duk inda ya zo cewa ake lahamul khinzir namansa ne aka haramta in akwai yadda za a amfana da wani abu wanda yake ba namansa ba za a iya amfana da shi amma alƙaul da kan cewa dukkan abin da ke cikinsa shine halal shine haram yana da ƙarfi ambaton nama domin shine galibin amfanin da ake yi daga alkhinzir abinda kuma ya fita abinda aka ambace shi domin shine galibin abu ba a daukan mafhumi daga gare shi kamar yadda take kaida a wajen malamai alkhinzir taba menene dangane da jini hikimar haramta jini ita ma abinda ke cikin sa na kwayoyin cuta wanda ba za ka iya sani ba sannan kuma dabi'ar shan jini masu shan jini da cin jini yana sanya musu kasawa ke kasar zuci da rashin tausayi da rashin rahama da masu shan jini shi yasa zaka ga masu botar shedan ɗaya daga cikin abinda ake sa su shi kenan akwai wanda yake za su kai ya zuwa ga kan cewar sai sun kai a jinin ma sai na dan adam za su sha shi zaka ga shi yasa zaka ga yanzu musamman yanzu da ake ta fafutukar siyasa din nan masu neman abinda suke nema wajen shedanu da bokaye da ashararan bayi za ka ga suna ce musu su dukkan abinda wato hankali dukkan abu wanda yake lafiyayyen zuciya ba za su ce su akwai wanda za su ce ba abinda suke so jinin da suke so sai jinin jariri da ke cikin uwarsa to kaga ta za a samu jinin jariri da ke cikin uwarsa sai an kashe uwar a kashe uwar sannan shi kansa a kashe shi haka suke musu fa ba ta tsumiya bane wannan haka suke musu sannan akai musu shi bokan da zai kira aljanin yayi abinda ake bukata shi za a ba mu wannan jinin ya sha kuma aljanin ba zai yadda abinda bokan yake so ba sai ya sha wannan jinin saboda haka idan ya sha shikenan sai ya masa duk abinda yake so shi kuma yayi tawa'un ya je ya mangaje wani ne ko kuma wanda yake takara da shi a je a same shi gobe shikenan ya mutu ya lalace ko kuma ai wani abu ne wanda yake na neman biyan bukatar abin duniya to wannan shan jini yana daga cikin abin da yake sanya miyagun dabi'u don haka ya dace Allah madaukakin sarki da ya haramta shi haka zalika naman alkhanzir ne cin alkhanzir na farko tukuna alkhanzir dabi'arsa ba shi da kishi bai san kishi ba saboda haka mai cin alkhanzir sai ya zamanto shi ma kamar alkhanzir din zai zamanto domin cin naman abu yana tasiri akan dabi'ar mutum wanda yake cin naman alkhanzir zai samu dabi'a irin ta alkhanzir zai samu dabi'a irin ta alkhanzir komai akan abin da yake so zai yi ga kazanta shi zaka ga irin wannan kaga wato suna zina hatta da ƴaƴan su na cikin su to cin nama alkhanzir kenan abin da yake kawo wa kenan shi yasa zaka ga ba abin da baka gani arna za su iya yi wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abin da aka ambaci sunan wani Allah tare da shi wato wajen yanka shi al-ihlal shine daukaka sauti sun kasance idan za su yanka sai su daukaka sauti asalin ma'ana al-ihlal daukaka sauti shi yasa ne ake ce ma al-ihlal bil hajj daukaka sauti da hajji shine yin talbiya kace labbaik allahumma labbaik da daukaka murya to wajen yanka sun kasance suna ambaton sunan wani Allah wajen yanka su daukaka murya su ce billata ko su ce bil uzza yayin da suke yankawa ko bismillata ko kuma bismil uzza yayin da za su yanka abin to duk wanda aka yanka da ambaton sunan wani Allah a wajen yankansa to shi ma haramun ne kada ku ci domin wannan yana daga cikin fita daga cikin da'ar Allah yana daga cikin girmama wani Allah yana daga cikin shirka da Allah shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun la'ana Allah man dhabaha li ghairi Allah wa la'ana Allah man la'ana walidayhi ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الارض الله يا تيني ما وند يينكا ga wannan Allah Allah ya tsine ma wanda ya ba wanda ya la'anci iyayensa shine ya la'anci iyayen wadansu suka la'anci iyayensa shi kuma Allah ya tsine ma wanda ya ba ma dan bid'a mafaka ya bashi kariya ya kare shi wanda ya kare shi na ga kafofin yada labarai da suke bada kariya ga masu bid'a wallahi su tsoron Allah kudin da suke ci haramun ne la'anar Allah ce fa sun san kan cewa mutane ne suna yada zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku ce wai aitu su ma suna da yanci kasa ta ba su yanci su zo su biya kuɗi kuna kasar musulmi ku je ku karɓi kuɗin wanda zai zo ya zagi sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allah man awa muhdithan me wai fice iwai irin wannan al'iwa shine ka tattaro shi ka ce naka ne ka tattaro shi ka bashi mafaka ka bashi kariya su rinka yada abubuwa waɗanda suke na yaƙi da addinin Allah wannan kuskure ne babba kuma abin nan domin su tsarkake dukiyarsu in ka so Allah ya sanya musu albarka a cikin kafofin yada labaransu labaransu da kudin da suke samu lalle su kula da wannan in ko ba haka ba la'anar Allah ce za ta hau kansu sannan la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard Allah ya tsine ma wanda ya canza alamomin kasa ma'ana canza alamomin kasa masu zuwa su je su coge a Ministry of Land an je an yi survey an fitar da filin kowa sai ya je ya bada takarda ya bada kuɗi sai a canza survey din a shigar da a je a dauko fili da ba nasa ba a sa a cikin nasa a canza me ake ce musu daikon ko me ake ce musu a canza to wannan shine man ghayyara manar al-ard wato ya canza iyaka da aka sanya domin ya ci ya hade dukiyar wani da ba tasa ba to a kuma wannan shine yakan sa idan mutun yayi wannan shirka ce mutun in ya ambaci sunan wani Allah a cikin yanka shirka ce kamar mutun yace zai je yayi yanka ga wani wanda yake ba abin nan idan mutun yace zai je yayi yanka da sunan wani ba Allah ba wannan shirka ce babba wal munkhaliqa da kuma dabbar da aka kyale ta shake kanta domin ba al-makhluqa aka ce ba wanda aka shake wanda aka kyale ta shake kanta dabbar da aka kyale ta shake kanta dan ta mutu sun kasance idan suna so mai hukun su sha wahalar yanka akuya sai su daure ta a jikin wuyanta yanda in tana ta tsalle-tsalle tana ta tafi shikenan sai ta shake kanta sai ta fadi sai ta mutu to wannan in suka yi haka shikenan sai su dauko sai su ci to Allah ya hancin wannan saboda yayin da ya zamanto cewa ta mutu ta haka ta zamanto mushi wal mauquda da wanda aka dake ta da sanda ko da dutse aka dake ta da karfi har ta mutu saboda karfin duka wal mutaraddiya da wanda ta fado daga dutse daga sama ta fado ta mutu wannan qiha da wanda wata dabba ta soke ta da kafanta ta cike ta da kafanta wannan ya sanya hanjinta kayan cikin ya fito ta mutu wama akala sab'u da kuma dabbar da wato zaki dabbobi masu farauta suka ci ta suka ci wato suka cinye ta suka kama ta suka cije ta ya zamanto kan cewar har ta mutu suka bar saura ko ba su bar saura ba mutum bai halatta ya ci wannan ba shine ma akala sab'u shine wato dabbar da ya zamanto kan cewar dabba mai farauta ta farauce ta ga kanta kamar yanda zaka ga zaki ko kura ko damusa yanda suke yi tare da barewa kaga sun je sun kama barewa ko kuma abin nan gada ko ma akuya ko saniya ko raguni sun kashe shi to wannan dabba duk da naman da zaka gani ko yanzu nan sun kashe bai halatta a ci ba waɗannan jinsin abubuwa dukkanin su jinsi ne na almaita wanda suka mutu saboda wani sababi aka ambaci waɗannan sababba din domin sun kasance yana daga cikin ɗabi'ar da suke wajen cin dabbobi kamar yanzu a wannan zamanin ne yana daga cikin hanyoyin da ake bi wajen a yanka dabbobi cikin sauki wato a sa dabbobi su mutu cikin sauki cikin gaggawa musamman masu wato sayar da kaji a kamfanunukan da ake yankan kaji idan ya zamanto kan cewa kowace kaza za a samu a ce sai an zo an yanka ta kaza nawa za a iya yankawa ma'aikata nawa za ka iya ɗauka to abin da ya fi sauki kawai ka sanya su taho suna tahowa sai kawai ka saki lantarki daga sinji lantarkin nan shikenan sai ya tsotse jinin ya rikita jinin sai ran ya fita shikenan kaga cikin sauki lokaci ɗaya sai ka iya kashe guda 100,000 a feɗe su da mashin shikenan sai a tsaya to wannan shi ma ɗabi'a nau'i ne na abin nan alwaqf duka ko kuma abin nan ko kuma a shaƙe su ko kuma idan kamar shanu ne a ɗauko su in sun taho daidai wani waje sai a sanya wani abu ya tayar da su sama sai su faɗo suna faɗowa shikenan sai suna faɗowa wannan faɗowar da suka yi wani lokaci ya zamanto kan cewa shine sanadiyar mutuwarsu in ma ba su mutu ba amma ya zamanto ba su da sauran ƙarfi sannan sai a datse wuya to kaga wannan sun zamanto al-mutaraddiya domin sun an yi sama da su an faɗo da su saboda haka ba wai kawai tsayin da ake yi a can zamanin jahiliya ba hatta a wannan zamanin don haka ne malamai suka yi ta fatuwa akan irin abincin da ake kawo da cikin ƙasashen turai wanda ake yi da dabbobin da ake yankawa irin waɗannan masana'antu idan dai ba sun dace da ka'idar musulunci na halacci ba suke haramu, to shi yasa za aka akwai lokacin da a duniyar musulmi aka rinka aika wato tawaga ta malamai suka rinka zuwa irin waɗannan masana'antu a ƙasashen da suke kawo kayan abinci zuwa ƙasashen musulmi irin su Australia da New Zealand da Brazil da France da sauransu, wanda suna kawo kaji da raguna da awaki da shanu, a ga cewa yanda ake yankan a wajen ya dace da shari'a, ba za ta zamanto ɗaya daga cikin waɗannan ba. To sai Allah ta'ala ya ce illa ma zakkaitum, sai dai waɗanda kuka yanka, illa ma zakkaitum, sai dai wanda kuka yanka, wanda kuka yanka daga cikin waɗannan da aka ambata. To amma daga cikin waɗannan da aka ambata, tunda al-mustathna yana koma cikin abin da aka riga aka ambata, aka yi istithna al-mustathna minhu, menene abin da kuka yanka? Al-maitatu, mushe ya shiga ciki? Za a ce illa ma zakkaitum, sai dai mushen da kuka yanka? Ba zai yiwu ba. Jini, za ku ce illa jinin da kuka yanka? Jini baya zuwa kan yanka, baya zuwa kan jini. Lahamul khinzir, shi ma za ku ce illa ma zakkaitum? Naman al-khinzir, idan aka yanka shi, in aka yanka shi, al-khinzir zai zamanto halal in an yanka shi, an yi bismillah an yanka shi? Saboda me? Saboda asalinsa haram ne. In haka ne, inda ba haram bane, me bambanci da sauran dabbobi? Inda shi ma inda sauran dabbobi yanka ne yake halatta su, to al-khinzir ma yanka ya halatta su. Amma da aka ce an haramta naman, sai ya nuna kan cewa yanka ba zai halatta shi ba. Saboda haka wannan ya nuna kan cewa al-mustathna, wanda ake togaciya daga kansa, su ne al-munkhaniqa wal-mawquza wal-mutaraddiya wan-natiha wa ma akala as-sab'a. Wannan guda biyar din. Wato cikin waɗannan jinsin na waɗanda ya zamanto kan cewar sun halaka ta zo musu bisa ɗaya daga cikin waɗannan sifofi guda biyar, ko dai makura, ko kuma duka, ko fadowa, ko caka, ko kuma wata dabba ya zamanto ta ci, to idan kuka samu kuka yanka su kafin su mutu, to wannan an yi muku togaciya, illa ɗin nan togaciya ce daga haramci, wato su wannan ya halatta a gare ku. Me ake nufi da azzaka? Azzaka illa ma zakkaitum, azzaka shine yanka, yanka na shari'a ga abin da ake yankawa ko abin da yake tsayawa a maimakon sa shine cakewa. Abin da ake yankawa shine da tsuntsu da akuya, abin da ake cakewa kuma raƙumi bittifaq, saniya ko a yanka ko a cake ta. Saboda haka wanda ake yankawa su ne jinsin da aka ambata, da akuya, da tinkiya, da rago, da bunsuru, da irinsu a cikin sauran dabbobi su ne kamar su barewa, su gada, da kuma tsuntsaye kamar kaza, da agwagwa, da talotalo, da makamantansu, su yanka su ake yi. To yanka, sharaɗin yanka, a farillar yanka ya zamanto da niyya, ka yi niyyar yankan nan da Allah ta'ala ya ce illa ma zakkaitum, bin umarnin Allah cewa ka halatta ma kanka cin wannan dabbar da yanka, dole sai ka yi wannan niyyar. Ba wai kawai ya zamanto kan cewa ba kai niyyar yanka ba, kawai ka caki abu ba tare da niyya ba, wannan ba yanka ba ne. Sannan kuma ya zamanto ka yi shi bai ɗaya lokaci ɗaya, wato in ka sanya wukar kada ka ɗauke sai ka gama yanka. Allahumma illa ɗaukewar da za ka yi domin ka gani kan cewa ka yanka duk abin da yake buƙatar yanka ko ba ka yanka ba, shi wannan babu laifi. Waɗansu sun shaddada sun ce in dai ka ɗaga wuƙa ko ta sakan ɗaya ne mushe ce, wannan tsanani ne da ba shi da dalili. Abinda dai ba a so shine kai yankan, ka yanka baka gama yanka ka yanka sannan ka tafi har an ro an wanke sai ka ce a ai ban gama yankan ba, sannan sai ka dawo ka sake yankawa, to wannan shine ya zamanto ka riga ka maida ita mawquda. Sannan na uku shine a cikin yankan ya zamanto ka yanke jijiyoyin da suke zuwa ka, al-audaj kenan. Sannan ka yanke magudanar abinci da magudanar iska, makogaro, sai ka yanka waɗannan abubuwan guda uku. Akwai tafsiri a cikin tafsirin fiqhu kan idan ya zamanto kan cewar baka yanke magudanar abinci ba amma ka yanke magudanar iska, amma dai wanda yake tabbas babu sabani a cikin sa shine al-audaj, su ne waɗannan jijiyoyin da suke kai jini zuwa ga ka, su dole sai an yanka su. Sunnonin yanka kuma ya zamanto ka yi bismillah yayin da zaka yanka, sunna ce a bisa sahihin magana. Idan mutum ya barta amma da gangan, to a bisa mashhurin magana a mazhabar Imam Malik ba za a ci dabba ba, saɓanin mazhabar Shafi'i, idan mutun daga ganye kin bismillah kuma lafazin da shine kace bismillah in ka kara da Allahu akbar yana da kyau sannan ka sanya kai amfani da wuka mai kaifi kamar inda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka kwantar da ita a gefen hagu idan da dama kake yankawa in ko kai ba hago ne sai ka sata a kwantar da ita a gefen dama babu laifi tunda ba wai addini bane cewa dole sai a gefen dama din a gefen hagu za in ka kwantar da ita a gefen dama ma yayi sannan kuma ka tausa sama dabba kada ka tsananta mata kada ka taki wuyan da kafar duk waɗannan abubuwa ne wanda yake dalilai sun zo a cikin sunna to shine ma'ana illa ma da kaita wanda kuka yanka idan kuma ba wanda ake yankawa ba ce shine kamar raƙumi ka soki shi shine a daidai tarankan makirji inda yake daidai wato inda zai kai ya zuwa ga zuciya a cike ta da mashi ko kibiya ko irin karamin mashi din nan a caka ta nan wajen ana caka a kai kai tashi yanda zai zama to ya yanke jijiyar da take kai jini zuwa ga kwakwal take jijiyar take fito da jini daga cikin zuciya to ba a yanka raƙumi ba kuma a cike rago amma saniya ko ne idan aka yi yayi idan aka yi sabani wajen wannan aka yanka raƙumi to malamai sun yi sabani za a ci ko ba za a ci ba to Allah ta'ala ya togace cewa daga cikin dabbobin nan da suke da waɗannan sifofi guda biyar wanda kuka riska kuka yanka za ku ci to anan wajen malamai sai suke sabani akwai wanda bil itlaq yanka ba zai amfana tare da su ba sune wanda suka mutu idan ya zama to kan cewa dabba ta an makure ta har ta mutu kaga kaje kace zaka yanka ba shi da amfani wannan bil ijma ba ita ake nufi ba anan wajen illa ma ga kaitum ma din nan ba tana komawa ya zuwa ga wanda take ta mutu daga wannan makurar ba ko daga duka ko daga caka akwai kuma wanda take bittifaq ita ma yanka zai amfana tare da ita ita ce dabbar da aka ji mata ciwo da ɗaya daga cikin waɗannan ko aka makure ta amma ya zamanto kan cewa ta ci gaba da harkar ta za ta iya rayuwa amma an ji mata ciwo ko ta zamanto sanadiyar wannan tana dindishi ko aka duke ta ya zamanto an karya ta to idan dai za ta iya rayuwa wannan bittifaq idan aka yanka babu abin da zai hana shi babu sabani tsakanin malamai rigimar a cikin wanda ake shakka ce za ta rayu ko ba za ta rayu ba ko kuma wanda ake gani an yi mata an yi wato an kai ta ga makasa ko ba a kai ta ga makasa ba menene ake cewa an kai dabba ga makasa an kai dabba ga makasa idan ya zamanto cewa kwakwalwar ta bude aka fasa kwakwalwar ko kayan cikin suka fito ko kuma lakar baya wato a kashin baya din nan aka fasa shi ya zamanto wannan bargon na cikin kashi spinal cord ya fito ko kuma ya zamanto cewar hanjin ya tsinke ko kuma jijiyar da suke kai jini zuwa ga kwakwalwa ya zamanto kan cewa jini na zuba daga wajen wa'annan duk almaqatil ne dan dabba in aka yi mata wannan cutar wannan ciwon ba za ta rayu ba to a nan wajen in dabba ta kai wannan yanka zai amfana da ita ko ba zai amfana ba shine malamai suke sabani anan wajen a wajen Imam Malik riwaya sun saba amma mafi mashhuriyar riwaya a wajensa in dai dabba ya zamanto an kai ta ga makasa kuma ba a tsammanin za ta ci an ɗebe kauna akan za ta rayu to ko an yanka ba zai halatta ta ba amma sauran waɗansu almajiran Imam Malik sun saba masa anan daga cikinsu akwai Ibn Wahab kuma shine madhabar su Imam Shafi'i kan cewar idan dai da sauran rai a cikin dabbar yanka zai amfana da ita tunda bittifaq an san cewa Allah ba yana nufin wanda ta mutu bane ita ce za a yanka ba kuma yana nufin wanda yake za ta iya ci gaba da rayuwarta bane saboda haka wanda ake shakka akan za ta ci gaba da rayuwa ko ba ta ci gaba da rayuwa ba shine Allah ya ce illa ma zakaitu ita ce wanda take da rikici din Allah ya warware sannan kuma aka zo ana ta to abin da yasa gaskiya ba wai malamai ba su fanci wannan ayar bane a cewa suke illa din nan istithna ne muntasil ko istithna ne munqati ma'anar istithna muttasil shine cewa daga cikin waɗannan wanda suka rikice muku in kuka yanka za ku iya ci to haka al-istithna al-muttasil kenan waɗansu kuma suka ce al-istithna al-munqati wato duk waɗannan idan wani abu ya same su ko kuna ko za su rayu ko ba za su rayu ba haramun ne illa ma da kai kimtai dai sauran waɗanda sai dai abinda kuka yanka wato daga cikin waɗansu dabbobi daban ba waɗannan ba in kun yanka su za ku iya ci to ai an riga an yi hukuncin cewa duk dabbar da aka yanka za a ci a suratul an'am me ya amfanin a faɗe ta a nan wajen ba tare da za ta yi hukuncin da waɗannan waɗanda aka ambata wato larurar ta zo ta fuskar su ba saboda haka dai kauli mafi rinjaye shine kan cewa duk dabbar da yake akwai sauran rai tare da ita in aka yanka ta za a iya ci menene zaka gane sauran rai shine ɗaya daga cikin alamomi guda biyar yayin da ka yanka jini ya kwarara sailanud dam in ka yanka jini zai zama to yana kwarara wannan alama ce cewa ka yanka ta da sauran rayuwarta ko kuma ta harba kafa ko hannu yayin da aka yanka ko kuma ta motsa ido yayin da ake yankawa kaga kan cewa tana motsa idanta wannan alama ce cewa akwai sauran rai ko kuma fitar rai ko kuma fitar tayi numfashi kaji ana yankawa tana numfashi na fita ka san ka yanka da sauran rai to in aka samu ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ya tabbata kan cewa ka yanka ta da sauran ranta wanda yake wannan shine mazhabar Shafi'i kuma shine riwayar Ibn Wahab a mazhabar Imam Malik kuma shine abinda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka rinjayar daga mafhumin ayar da kan cewa al-istithna din dake cikin wannan ayar istithna ne muttafi domin shine asali a wajen al-istithna a babin shari'a Allah yace wa ma zubiha 'ala an-nusuk da kuma an haramta muku cin abinda aka yanka akan wato duwatsun da ake yanka da gumaka akan su an-nusuk anan wajen shine dutsen da ake yi domin a yanka ga gunki ko ga aljan sun kasance suna da ana yin ana sanya dutse a lokacin jahiliya a daidai kofar Ka'aba da kuma sauran mushrikai da ba su da Ka'aba in suka zo harami sai su dauki dutse daga cikin dutsen harami sai su je sai su sanya dutsen nan a garin su sai su rinka bautar sa suna yin tawafi sai to su ma sun dauko abin da yake daga asalin Ka'aba su ma ga ta su in ba su in ba su je Makka ba sai su rinka tawafi anan in za su yi in suna neman wani abu na neman albarka sai su je su yanka akan wannan yawanci sukan yi wannan yanka ne domin neman waraka to shi yasa ne ma Allah ya sake ambaton sa wa ma zubiha 'ala an-nusub bayan can ya faɗi wa ma uhilla li ghairi llahi bi an ce abinda Allah abinda aka yanka shi domin ambaton mushrikai wato ga gunki wanda aka ambaci sunan gunki wajen yankansa nan kuma yake wanda aka yanka akan duwatsu domin wancan wato yanka ne na shirka amma wannan na biyu akwai dabbobi da ake zuwa a yanka su a wajen gunki ko ba da sunan gunki din ba a'a da sunan wani aljani saboda ai mayaro wato a rigakafi daga shan inna ko daga aljani mai bin sa ko daga kwanci sihiri in an yi sihiri a ce ai abinda zai warkar da kai daga wannan sihirin aje a yanka ga aljani wani dan shine aka je aka yi sihirin gare shi aje a yanka a nan wajen ba tare da an kira sunan aljanin ba a kawai wajen ne za a je a yanka a wajen to shi ma wannan Allah ya hana shi yasa ne wani sahabi da ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba kance cewa zai yi wato yanka tun yana tun a cikin jahiliya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace a wajen da zaka yi yankan hal fihi wasanun min awsanil jahiliyyati yu'bad akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da ake bautawa a nan wajen yace la hal fihi idun min a'yadil mushrikin akwai wani idi daga cikin idin mushrikai da suke zuwa ayi a nan wajen yace a'a yace to ka cika alƙawarinka dukkan alƙawarin da mutum yayi bakancin da mutum yayi wajibi ne ya cika shi illa fi ma'siyatillah aw fi ma la yamlikuhu ibnu adam illa abin da yake a cikin saban Allah ko kuma abin da dan adam ba shi da iko wato yayi ba shi da iko akan yin sa wa an tastaqsimu bil azlam kuma Allah ya haramta muku shin abin da kuka yi caca da kyauro wato da kyauro da su kyauro shine wato sanda da ake sanya kibiya a kansa wannan karan da ake sanya kibiya a kansa sun kasance suna yin caca da shi idan mutum in za a yi caca sai mutum a ce a je a samu yawanci dama malan bori ne sukan yi wannan sai a je a ce musu ka zabo kibiya idan ka zabo kibiya mai sifa kaza to cinyar rakumi ta hau kaina saboda in aka zaro shikenan kaga wanda aka zaro masa nasa kage ya ci cinyar rakumi ba tare da ya bada ko kabo ba sai a yanka rakumi a bashi cinyar idan aka zaro wanda ba wannan ba shi kuma sai a ce sai ya ce tumbur rakumi ya zamanto nasa in aka zaro sai yazo da aka sai je yanka rakumin sa a bada tumbur rakumi to wannan naman da aka same shi ta wannan hanyar shi ma haramun ne ku ci ya ku mu ne shi yasa ne akan haka ne sahabbai suka yi kiyasin al-mu'aqara da jahiliya suka yi wato a bajinta da suka yi wata ran irin wannan ne waɗansu suka je suka ce wannan yace zai soke raƙuma 100 wannan yace shi kuma zai in ka soke raƙuma 100 ni kuma zan soke 150 suka je suka yi wannan wato a cika bakin da wannan gasar da suka yi da Sayyidina Ali Ahd gaya masa suna yi a Kufa ne mutane an yi cincirundo an ce ku zo ga nama ya samu dawane dawane sun zo sun yi bajinta wannan cewa yayi raƙuma 100 zai yanka wannan kuma yace shi kuma yake in ya yanka 100 shi kuma sai ya yanka 150 ina za a kai naman raƙuma 100 sai suka ce ku zo mu je mu samu ganima Sayyidina Ali ya fita a guji ya fita da sauri yace kada ku ci haramun ne Allah ya ce wa an tastaqsimu bil azlam yana daga cikin abin da kuka yi al-istiqsam bil azlam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to wannan haramun ne yana daga cikin al-istiqsam bil wannan na nama kenan to akwai al-istiqsam bil azlam wato yin neman yin canfi ta hanyar amfani da kyauro wato shine neman sanin sa'a ko rashin sa'a a cikin abin da zaka yi ta hanyar yin istihara da kyauro suna da kyauro guda uku al-amir wan-nahi wal-ghufl al-amir shine wanda suke cewa wato ubangiji ya ce maka if'al annahi ya ce la taf'al kada kai al-ghufl wanda ba a rubuta komai a kansa ba wato idan mutum zai yi abu sai ya je ya samu gunki da dan koransa sai ya ce ka je ka buga mun ka gani akwai sa'a ko ba sa'a sai ya kada sai ce to zari yawanci ma za a ce shine shi dan borin ne zai zara idan ya zara aka ce if'al sai ya je yayi wato akwai sa'a kenan in aka ce la taf'al ba zai yi ba wato ba sa'a kenan to wannan shine al-istiqsam bil azlam ay talabul ism neman al-hazz neman rabo neman sa'a irin sa ne imru'ul qais da aka kashe ubansa imru'ul qais ibn hujr da aka kashe ubansa yaje tara banu asad ne suka kashe ubansa ya tara jama'a za a je ayi yaki domin ya dauki fansa sai aka ce masa kafin kai ka je wajen zal khalafa wani gunki ne a kusa da jidda ka je ka nemi sa'a a wajensa shikenan sai ya tafi ya je ya fadi ya rukufa ya sujada ya ce ya zal khalafa ga ni na zo ina neman sa'a dan ko abin nan boka ya dauko kyauro aka zaro sai nahi ya fito la taf'al ya ce saki ya sake yin sujada ya ce ka bani sa'a na zo ne wajen ka neman sa'a ya zal khalafa aka sake zaro kyauro la taf'al ya ce a saki ya sake yin sujada aka zaro kyauro ya ce la taf'al sai Imrul Qais ya ce ba ni waɗannan ba ni kyaurayen ya karɓa ya ce laukunta ya zal khalata al-mautura mithli wa kana shaykhuka al-maqbura ya ce da kai ne ya zal khalata ka zamanto mautur wanda aka mutu aka bar shi daga shi tilo ba shi da uba mithli kamar yanda nake wa kana shaykhuka al-maqbura ubanka shine ya zamanto maqbur wato yake manto an binne shi shehu wato tsohonka shine aka binne kamar yadda aka binne tsohon nawa wallahi da baka yi taraddudi ba wajen yin umarni da aka ce abokan gaba amma da yake ba kai bane shine kake hana ni sai ya karya kararan ya jefar da su ya tafi ya je yakin sa kuma ya samu nasara daga nan alkadarin zal khalasa ya rushe daga nan tun a zamanin Laraba zal khalasa dinnan ya tabbata a cikin gumakan Larabawa sai tukuna bayan fatuhu Makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Khalid ibn al-Walid ya je ya rusa yaje ya sare shi ya abin nan ya rusa wajen da ake yin bautar to Allah ya hana wannan al-istiqsam Sheikh al-Islam yace yana daga cikin al-istiqsam duk abin da ake yi na neman sanin gaibu sawa'un ta hanyar buga kasa ne ko ta hanyar ilimin taurari ne ko ta hanyar amfani da tashin tsuntsaye ne duk wata hanya da zaka nemi kace zaka san gaibu zaka san abinda zaka yi gobe Allah ya ce zalikum fisq wannan fasikanci ne al-fisq shine fita daga cikin addini ko fita daga cikin da'a idan wato yin istiqsam cin nama, cin naman da aka samu ta hanyar yin caca da kyau da yin da amfani da yin kyauro, to wannan fasikanci ne domin saba ma Allah ne. Amfani da kyauro domin sanin gaibu, wannan fasikanci ne da ma'ana fita daga cikin addini, dan shirka ne, warware imani ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Huraira, ya ce man ata kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Wanda ya zo wajen boka, wanda yake da'awan sanin gaibu, ya tambaye shi, ya gaskata shi akan abin da ya faɗa, to wannan ya kafir da abin da aka saukar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A hadisin wata daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya zo man ata arrafan fasa'alahu an shay lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Wanda ya zo wajen mai da'awar ya san gaibu, al-arraf shine wanda yake in an yi sata za a zo ya yar kara a gano wanda yi, wanda zai ce shi ya san wanda ya satar abu. Mutane kana ganin su irin su suna nan, to wanda ya je wajen sa ya tambaye shi, ka gano mana waye saci musamman a gidan aure, a gidan biki ana yawan yin wannan, an sace sarka sai a je a kirawo shi a ce ka zo ka gano waye ce sata, kar wanda ya fita a rufe kofa kawai wanda ta fita, sai je ya ce ai ga wanda ta yi. To wanda ya je ya tambaye shi kan ya zo ya yi din, to ba za a karɓi sallarsa ba har kwana 40. A wata riwayar wannan hadith din, wannan kuma abin nan abin bincike ne ga ɗaliban hadith, a wata riwayar Muslim haka ta zo, man ata arrafan fasa'alahu an shay lam tuqbal lahu salatun 40 layla. A riwayar Imam Ahmad sai aka ce man ata arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Ina kyautata gato cewa wannan riwayar wanda ya ƙara fasaddaqahu inna ya gaskata shi, shigar hadisi ce cikin hadisi, hadisin Abi Huraira ne ya shigar masa cikin wannan hadisi. Dan akwai bambancin ka je ka tambaya da kuma ka tambaya ka gaskata. Wanda ya tambaya ya gaskata ya fi wanda kawai tambaya yi, to shi yasa kaga aka bambance hukuncin tsakanin guda biyu. Amma idan ka dauki riwayar hadisin babu zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma ka dauke shi akan hadisin Abi Huraira, kace ya tambaya ya gaskata ba a karbi sallarsa ba ta kwana 40, alhali ko can hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kafir da abin da aka saukar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shine yafi tsanani saboda ya gaskata, nan ko da bai gaskata ba aka ce ba za a karbi sallarsa ta kwana 40 ba, wanda ke rashin karban sallah ta kwana 40 ita ce tafi sauki bisa a ce ba ya kafir da abin da aka saukar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko ba haka ba? Saboda haka shi da aka ya kafirta saboda ya gaskata ne da abin da ya tambayar. Dan haka wannan ya daga cikin illar da ke illa koyayya da ke zuwa cikin riwayar hadisi, shigar riwayar hadisi cikin riwayar wani hadisi, waɗansu daga cikin masu riwaya sai su ɗauke shi a haka. Dan haka idan mutum ya je ya tambaya kawai shine ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana 40, amma in har ya gaskata ya je ne kan a neman masa sa'a, yana daga cikin wannan duk nau'in istihara da aka yi wanda ba ta zo a cikin sunna ba. Da akwai istiharar alqur'ani kamar wanda za ka ga kullum yana yawo da alqur'ani, ba alqur'anin ba na tilawa bane, na duba ne, daga an ce masa zai wani abu shikenan sai ya buɗa, yana dubawa in ya ga hairan a cikin wannan hanya to shikenan zai, in kuma ya ga sharran to shikenan ba zai ba kenan, wai alqur'ani ya masa istihara, kuma sai a ce an dangana istiharar da alqur'ani. Wanda yake wannan yana daga cikin rashin amfa'a, wato keta alfarma alqur'ani, kuma yana daga cikin kutsawa cikin ilimin gaibi da yake haramu, yin haka yana daga cikin abin da yake warware imani. Bai halatta ba mutum yayi wannan, bai halatta ba mutum ya je wajen waɗanda suke wannan. In kana so kai abu kai istihara ta shari'a, kace wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, kamar da zo a hadisin Jabir a cikin Sahih al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istihara kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana istihara kamar yadda yake koya mana karatun sura ta al-Qur'an, yana cewa idan hamma ahadukum bi amri falyatawadda wudu'ahu lis-salah thumma liyusalli rak'atayn. In ɗayan ku yayi niyyar yin abu, yayi niyyar zai yi wani abu, sawa'un ne biki, a sawa'un aure ne, ciniki ne, aiki ne, tafiya ce, ko menene, bi amrin, wannan duk wani al'amari ya shiga ciki. Na ga wani akwai daga cikin malaman mu wanda zuwa muka yi muka ce masa da Allah muna son ya mana darasin bidayatul mujtahid, sai ce to da Allah yana zuwa ya je ya dawo, sai daga baya muka ji labari wajen wani daga cikin abokan mu cewa ashe istikhara ya je akan aikin alkhairi ba, sai mutum ya yi istikhara. kamar sayyidina Umar ne da aka ce a tara hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wata ɗaya na istihara daga baya yace a aka da a tara kamar yadda aka tara alqur'ani kada mutane ya zamanto kan cewar ba su riga sun gama sanin alqur'ani ba su shuda alqur'ani da hadisi to ka gani akan aikin alkhairi ne amma sai da istihara to mutum kowanne abu ne mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala irin alwala sallah sannan ya salla raka'a biyu sannan ya addu'ar istikhara Allahumma inni astakhiruka bi ilmika sana cin addu'o'in da ke cikin hisnul muslim
na'am
idan kai wannan ba cewa ake taka gaba da kai mafarki ba wadansu suna karawa sunna ce amma sai a jefa ta hanyar sunna ce amma sai kaga an je an saka a dajin bid'a baka ankara ba sai a ce wai idan kai za kai mafarki kaga wani ruwa in kaga ruwa to yawa to istikhara ta nuna cewa akwai haske kenan a cikin abu ko kuma kai mafarki a ce maka if'al in kai istihara kana jiran wani mafarki to ka san an saka a hanyar bid'a ba wani mafarki da zaka jira in kai istihara abinda zuciyarka ta tabbata akai ka je kai Allah zai sanya alkhairi a ciki kuma ba wai tunda babinta babin addu'a ne kai tai har ya zama to kan cewa zuciyarka ta hadu kai azama akan abinda zaka yi in kai a cikin nan alkhairi ya ciki ba wanda ya san gaibi ba wanda ya san abinda zai faru gobe kuna gani dai abin da ya samu da imrul qais da dal khalasa idan da suna ba da sa'a suna sanin abin da ya dace kaga da sauran bokaye sun samu dalili to wannan abin ne da ke rubutacce a cikin tarihi abin da ya tona asirin dal khalasa kenan a wajen larabawa suka daina istiqsami a wajen sa wa anta taqsimu bil aznam zalikum fis sana Allah yace al yawma isal ladina kafaru min dinikum fala ta'khshawhum wakhshawni Allah yace wannan rana wato yanzu waɗanda suka kafirta sun yanke kauna daga samun rinjaye akan addininku ko daga kan cewa za ku bar addininku fala takhshawhum kada ku ji tsoronsu wakhshawni ku ji tsorona saboda haka kada ku ji kunyar yin addini domin addini ya riga ya tabbata yanda zai zamanto kafirai ba su da sauran kauna akan cewa yau addinin nan zai zamanto an wayi gari ba a yin sa ko musulmi duk sun juya sun bar shi ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka ba su za ku ji tsoro ba su za ku damu da sha'aninsu ba ku damu da sha'ani na cewa shin kuna nan a tsaye akan alƙawari na da ku ko ba ku kai al-yawma akmaltu lakum fala takhshawhum wakhshaw al-yawma akmaltu lakum dinakum a wannan rana na cika addinin ku gare ku wato ya zama to kamilan babu wani abu wanda yake kuma yayi saura kamilan wato abinda yake ya tabbata bin nafs yana nan abinda kuma bai tabbata bin nafs ba na sanya muku dalilai da za ku gane ku kiyasin abinda yake ambatacce abinda aka ambata da abinda ba ambata ba wa atmamtu alaikum ni'mati na tammama wato na cika ni'imata ta zamanto cikakka babu wani naqasu a cikinta a gare ku ni'imar da ne muku wa raditu lakumul islam dina kuma na yarje muku na amince muku da musulunci ya zamanto addinin ku wannan ayar ita ce aya da take yahuda suka ce da su aka saukar musu da sun maida ranar idi sayyidina umar yace da aka tambaye shi yace ai na san ranar yace wace aya ce da aka gaya masa yace to ai na san ranar ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yammacin ranar juma'a ranar arafa kuma da juma'a da arafa din duk idi ne da juma'a din da ta sauka a ranar da a lokacin arafa din duk lokacin idi ne to haka dalika hatta lokacin ma yammacin shi ma lokaci ne mai albarka karshen wuri na ranar juma'a faman istura fi mahmasati dan haka duk wanda halin larura ya kai shi ciki ya zuwa ga yunwa wato ya zamanto ya buƙatu bisa larura da halin yunwa ghayra mutajanifin li ithmin ba mai karkata ya zuwa ga yin laifi ba wato shine ta hanyar ya zamanto yana yin shishigi da tafiyarsa ko kuma yayi tafiyar ne domin sako fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah mai gafara ne mai jin kai wato ya nasa ba a faɗi halin iftirar dan kada mutane su dauka cewa to waɗannan abubuwa da aka haramta ai akwai takura a cikin addinin musulunci an haramta kaza gashi kuma yanzu Allah yana cewa ya yaje muku da addinin musulunci to uku yana ambaton addinin musulunci to kuma ana batun ni'ima kuma sai ya zama to kuma an takura man da daukan nauye sai Allah ya nuna kan cewa ai babu wani takura a cikin wannan domin hatta wanda yake cikin halin larura ba a ce masa dole sai ya bi wannan doka ba dan haka wanda ya zamanto ba shi da abin da zai ci sai waɗanda aka ambata a cikin waɗannan abubuwa to zai iya ci in dai ba yana karkata ya zuwa ga laifi bane wato a cikin cin ya zamanto yana yin laifi ko kuma a cikin sababin larurar ya zamanto laifi ne ya kai shi zuwa ga sababin larurar wato in dai tafiya yake yi ba ta fashi ba ba ta saban Allah ba idan ya zamanto cewar abubuwa guda biyu ne suka hadu a gare shi, ga nama na haram, mushe ko yankan gunki, sannan kuma ga kudin wani wanda kwace zai yi ya samu, ga abincin wani wanda kwace zai yi ya samu, wanne zai kaddamar, na kwace ko na haram? Imam Malik ya ce sai in yana da karfi ya karbi na kwace, halaccinsa ya fi sauki, haramcinsa ya fi sauki, domin daga baya in ya samu wadata zai iya biyansa. Amma wancan mushe kuwa in ya riga ya ci ba zancen ka ce za ka warware shi. Shi wannan karkari idan ka ci dama asali halal ne, haramcinsa ya rate ne saboda haƙƙin wani, haƙƙin wani ɗin nan kuma za ka iya biyansa daga baya, ko ba haka ba? Sai ce to sai gara ka ci na kwace. Wannan yana daga cikin fiqhin Imam Malik. Dangane da ziyarar kurkuku, gobin Allah yadda za a kai ziyara zuwa kurkukun goron dutse, akwai ɗan taimako da aka samu, duk da haka waɗanda suke da shi ƙarin taimako musamman dai wato kayayyaki ko mayafai ko bargo ko kayan sawa ko sabulu ko abin goge baki ko ma abinci, kayan abinci, a har yanzu kofa guda take, gobe karfe 11 za a haɗu a nan filin masallaci domin a je insha Allahu a kai musu wannan taimako a matsayin cewa gudunmawa da masu zuwa wannan makaranta ta tafsiri suka kawo ma 'yan uwansu wanda suke cikin bukata. Kuma Allah ya amsa da gare mu, wanda suka bayar Allah ya basu ladan, wanda basu bayar ba su ma Allah ya basu ladan niyya. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Gobe za mu gobe ci ranar karshe na karatun mu na tafsir insha Allah, dan haka gobe za mu amsa yawan tambayoyin da ba a riga an amsa ba, kuma mu khatama karatun mu insha Allah da karanta ayoyi uku a cikin wannan sura, wanda daga kansu da karanta ayoyi biyu kai wanda akan su za mu tsaya a tafsirinmu insha Allah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.